This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Niger ma a ejima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. A internet adadin voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya. Bayan cikakkun labaran duniya, akwai shirin zabe ko nadi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar. Amma yanzu dai bari mu fara cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Hukumar lafiya ta duniya wadda da turanci ake kira World Health Organization ta bayyana cewa kasar Liberia ba ta da sauran cutar Ebola. Hukumar ta bayyana haka ne bayan da kasar ta Liberia ta kwashi kwanaki 42 ba tare da bayyana wani mutum daya da ke dauke da wannan cutar ba. Wanda hakan yana nufin kwanakin sun ninka sau biyu da ake gane mutum na dauke da wannan cutar. Sai dai har yanzu akwai sauran wasu kasashen yammacin Afirka da ke da sauran gugubin wannan cutar. Misali makwabtar Liberia din wato Saliyo da Gini waɗanda ko a satin da ta shige sai da aka samu waɗansu mutane wato tara da ke da wannan cutar a cikin waɗannan ƙasashen biyu. Sai kuma hukumar ta lafiya ta sake ba da sabbin sharuɗan ta game da wannan cutar ta ce tana shawartar mace ko namijin da ya warke daga wannan cutar da ya daina jima'i ba tare da kariya ba. Idan ko har zai yi hakan to ya nemi kariyan yin hakan ko kuma ya yi hakan har na tsawon watanni wato 6. Akalla mutane kusan 36 ne suka mutu yayin da hursunoni 40 suka arce a sakamakon fasawar gidan yari da aka yi jiya Asabar a babban birnin kasar Iraq wato Baghdadza. Ministan cikin gida na kasar ya ce 'yan sanda 6 ne da 'yan gidan yarin su 30 ne aka kashe sakamakon zanga-zangar da aka yi a gidan yarin Kalis. Sai dai kuma wasu jami'an sun ce adadin ya fi nan domin ko su sun ce wato 'yan sanda 12 ne aka kashe kana 'yan hursuna su 50 suka mutu. Jami'an suka ce fadan ya samu asali ne tsakanin su kansu 'yan gidan yarin, amma da jami'an tsaro suka yi kokarin shiga tsakani sai suka koma ta kansu tare da kwace makaman su. Kungiyar ISIL ta ce ita ce ke da alhakin haddasa wannan tashin-tashina kuma suka ba da dalilin su ta shafin su na duniyar gizo. Kungiyar ta ce haka kuma ta dana mamaye a wajen gidan yarin na 'yan kungiyar ta ISIL dai har su 30 ne cikin waɗanda suka tsere sakamakon wannan tashin hankalin. Jami'an kasar suka ce dan waɗanda suka yi tsare dai an tsare su ne sakamakon ayyukan ta'addanci. Fasa gidan yari a kasar Iraq dai ba sabon abu bane musamman tun shekaru 5 da suka gabata lokacin da kasar ta samu kanta cikin aikin ta'addanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jiya Asabar kasar Rasha ta yi gagarumin bikin a zo a gani domin tuna bikin cika shekaru 70 da tuna ranar da suka kira ranar nasara. Ranar 9 ga wannan watan na shekarar 1945 ne ranar da aka yi bikin tuna ranar da tarayyar Soviet ta murƙushe sojojin Nazi wanda ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba wa sojojin ƙasashen Amurka, Burtaniya, Faransa da suka taimaka aka fi ƙarfin sojojin na Nazi a wannan yakin wanda ƙasar Rasha ta yi laƙabi da yakin kishin kai. Sai dai manyan jami'an gwamnati daga Washington, London, Paris da dai sauran kasashen Turai ba su halarci wannan bikin ba a Moscow. Shugaban kasan China Xi Jinping shi ne fitaccen shugaban kasa da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon su ne shugabannin da suka halarci wannan bikin. Sai kuma wasu shugabanni daga Cuba, Zimbabwe da wasu shugabanni 16 daga wasu kasashe daban-daban su halarci bikin. Da rana ne sauran shugabanni suka bi sahun shugaba Putin wajen ajiye horon kallo akan kabarin sojojin da suka kwanta dama sakamakon wannan yakin da ya yi dalilin mutuwar miliyoyin sojoji. Duka dai a jiya Asabar ne shugaba Putin ya shirya liyafar cin abinci da yamma ga manyan bakin da suka halarci wannan bikin. Cikin sahun farko ko su ne shugaban China da na Kazakhstan. Amurka ta buƙaci ƙasar Koriya ta Arewa da ta gujewa duk wani abu da ka iya kawo tashin hankali bayan cewa da ta yi ta gwada makamanta na masu linzami na ruwa. hukumar tsaro ta Amurka ta ce gwada wannan makami ya nuna asarri cewa keta sharuɗan dokokin tsaro ne na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan tun farko dama dai ƙasar ta Koriya ta Arewa na ƙarƙashin dokar Majalisar Ɗinkin Duniya na hana sarrafa wannan makamin. Sojojin ƙasar Koriya ta Kudu suka ce Koriya ta Arewa sau uku tana gwada wannan makamin. Koriya ta Kudu ta ce wata rana tana iya kai hari ga ƙasar ba tare da ta sani ba, musamman idan ta nemi wuce makaɗi da rawa. Jami'an a Birnin Seoul suka ce an gwada wannan makamin ne har na tsawon sa'a guda daga wani wuri kusa da tashar jirgin ruwan Wonsan. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ta Arewa ya ce a gaban shugaban ƙasar ne Kim Jong-un aka gwada wannan makamin, wanda shi da kansa ne ma ya ba da umarnin yin hakan. Mr. Kim ya ce kaddamar da wannan wata nasara ce da abin yabo ga masana kimiyyar ƙasarsa na samun nasarar hada wannan makami da za a iya sarrafa shi a ƙarƙashin teku. Mahukuntan ƙasar Macedonia sun ce ‘yan sanda biyar ne suka mutu yayin da wasu mutane 30 suka samu rauni sakamakon wani faɗan da aka kwashe rana guda ana yi tsakanin wasu da ke ɗauke da bindigogi, waɗanda kuma ba a san ko su wane ne ba a cikin ‘yan ƙabilan Albaniyawa a kusa da bakin iyakan Kosovo da Serbia. Ministan cikin gida Gordana Jankuslovka ta faɗa da yammacin jiya Asabar cewa wasu mutane ne ɗauke da bindigogi a wajen garin na Kumovono an kashe su, sai dai bata bayyana adadinsu ba. Kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Macedonia ta rawaito cewa an kashe ‘yan ta’adda huɗu yayin da ɗaya kuma ya kashe kansa domin gudun kar a kama shi da rai, sai dai duk da haka an kame wasunsu. Amma kawo yanzu ba wani bayanin farar hula ko nawa ne suka mutu sakamakon wannan al’amari. Wannan tashin hankalin dai ya sa shugaban ƙasar Gorje Ivanov dawowa gida a kan hanyarsa ta zuwa Moscow domin ya shawo kan wannan matsalar.
Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. To madalla bari mu koma gefe ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun ce wannan karan tunda an kammala zaben gwamnatin tarayya da na jihohi da na 'yan majalisun jihohi da ma na tarayya, kuma duniya ta yaba da wannan zaben, sai muka ce wannan karan za mu sa ido ne ga ƙananan hukumomi domin ko su ne suka fi kusa da jama'a. Domin ga duk wanda ke bin harkokin demokuraɗiyyar Najeriya ya san cewa wasu jihohi ba su ɗauki zaben ƙananan hukumomi bakin komi ba. Wasu gwamnoni ma har su gama wa'adinsu bai fi su yi zaben ƙananan hukumomi sau ɗaya ba, wasu ma san ba sa yi. To yanzu ma a yan jihohin da suka yi zaben, wasu 'yan siyasa cewa suke a sauke zababbu a naɗa su kantomomi. Wannan ya sa na tambayi Dr. Abbati Bako, masani harkokin demokuraɗiyya, ko ina ma'anar haka a harkar zaɓe.
Idan muka yi dubi na wannan abu da ake ƙoƙarin a yi, za mu ga cewa ya saɓa wa tsarin demokuraɗiyya, ya saɓa wa kundin tsarin mulkin Najeriya, ya saɓa wa wato tsarin dokoki na jihohi, tunda akwai jihohin da idan an zaɓi ƙananan hukumomi bayan shekara biyar ke sakewa, akwai jihohin da sai an shekara uku sannan ake sakewa. Saboda haka idan yanzu alal taqdir akwai jihohin da sun riga sun yi zaɓe, kamar jihar Kano, kamar jihar Yobe da shauran jihohi da yawa. To saboda haka idan wani ko wasu sun zo suna ƙoƙarin su ce a cire waɗansu a yi naɗi, to wannan ya saba da demokuraɗiyya, kuma irin ƙin bin waɗannan ƙa'idodin shi ne abin da zai wato targaɗa demokuraɗiyyar da ake yi a Najeriya. Akwai jihohi ma da wato ina son kamar jihar Enugu da wasu jihohi da ba a ma yi zaɓen ƙananan hukumomi tun 1999. Saboda haka ƙin bin waɗannan ƙa'idojin demokuraɗiyya shi yake sabbaba cewa demokuraɗiyyar Najeriya tana nema wato ta ci karo da tsige. Amma dai muna kyautata tun da Janar Muhammadu Buhari ya zo yanzu, mun tabbata cewa irin waɗannan ƙa'idojin da tsarin mulki gindaya muna kyautata tun zai tabbatar cewa ana bunsu. Tunda tun shigowarsa siyasa a shekara ta 2003, shigowarsa ke da wuya 'yan jarida suka tambaye shi me ya shigo da kai siyasa, ya ce na shigo ne don in tsarkake ta, in tsaftace ta. I'm into playing it. Abinda yake kenan da harshen Turawa. Saboda haka muna sa rai cewa wannan alƙawarin da yin tsabtace siyasar Najeriya da wato yi mata wato kyakkyawan tarihi za ta dore dodar, to muna zaton cewa wannan zai iya samuwa saboda dabar da ya samu.
To doctor, karfa ka manta cewa kananan hukumomin nan suna garkashin jihohi ne, kuma jihohin nan su ne za su yi wannan zaben ko kuma na dakan tomomin. Ya za a yi shugaba Muhammadu Buhari ya gyara akan wannan lamari?
To wato idan muka yi dubi na gaskiya za mu ga cewar ba wai shi ne zai ce a yi kaza ko kar a yi kaza, ma'ana a yi zaɓe ko kar a yi, zai tabbatar dai abin da yake shi ne ka'ida na demokuraɗiyya ko kuma ka'ida na tsarin mulki ko kuma ka'ida na dokoki na jiha da aka yi zamanto sun zama su ne wato abin da zai sa ido a kai ya tabbatar ana yi, shi ne wannan muhimmin abu.
To doctor, da yake an yaba da zaɓen da aka kammala a Najeriya, idan ana son na ƙananan hukumomi shi ma ya zama abin yabo, me ya dace a yi ne?
To matsalolin guda biyu ne. Na farko shi ne duk sanda ƙananan hukumomi za su yi zaɓe, zaɓen ba zai yi ba tare da taimakon wato ita hukumar zaɓe ta ƙasa ba, saboda adadin mutane na kowace ƙaramar hukuma da kowace mazaɓa da kowane akwatu yana hannun ita hukumar zaɓe ta ƙasa. Saboda haka duk sanda wata ƙaramar hukuma ko ta jiha za a yi zaɓe, zuwa ake a karɓo wannan wato list na adadin mutane na kowace ƙaramar hukuma, sannan kuma wasu daga cikin ma'aikatan da suke aiki a ita hukumar zaɓe ta ƙasa akan ɗauke su aiki, wanda su ma suna taimakawa. Saboda haka yana da kyau idan ƙananan hukumomi, idan jihohi za su yi zaɓen ƙananan hukumomi, yana da kyau su karɓo shi wannan kwakwaroto ko kuma wannan card reader, ma'ana wannan injiyon da ke tantance masu zaɓe. Idan misali kamar jihar Kano muna da wato ƙananan hukumomi guda 44, muna da wato mazaɓo guda 484, akwai kuma akwatuna guda 876. Saboda haka akwai buƙatar alatta gari kamar a Kano, idan za a yi zaben ƙananan hukumomi za a iya karɓo wannan katiliya ɗin, shi wannan injiyon da ke tantancewa tunda kowace ƙaramar hukuma da kowane mutum mazaɓa da kowane akwatu akwai sunayensu da kuma tsarin yadda ita hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi, wanda yake jiha za ta yi. Saboda haka za a iya arowa kamar yadda ake aro sauran abubuwa da suka shafi aikin yin zaɓe na ƙananan hukumomi daga wato ita uwar hukumar zaɓe ta ƙasa. Abu na biyu kuma, ƙananan hukumomin ko kuma jihohi in za su yi zaɓen ƙananan hukumomi za su iya siyo shi wannan inji na tantancewa wato katwiga ko kwakwaroto. Wato
ba gani yana da tsada doctor, ba zai ma ƙananan hukumomi tsada ko gwamnatin jihohi tsadan siye ba?
Ya dogara da wato wani irin nau'in wanda ake so, tunda a bincike ya nuna mana cewar hawa-hawa ne akwai wanda yake ma bai fi dala 4 ba, akwai wanda yake dala 50 ne, wani dala 49 ne, wani dala 100 da wani abu ne, wani kuma dala 300 ne, dala 400 haka yake hawa-hawa. Saboda haka ba abu ne mai tsada ba, ba wani abu ne wanda yake ƙananan hukumomi ko jihohi ba za su iya siye ba, amma ya zama wajibi a ringa yin zaben ƙananan hukumomi don a ci gaba da yin demokuraɗiyya mai kyau a Najeriya.
Ganin cewa jihar Jigawa na cikin jihohin da suka yi zaɓe tun daga lokacin zuwan gwamnan Sule Lamido, kuma yau jam'iyyar APC ce za ta karɓi ragawar mulki a jihar, kenan ita ma jihar ba ta tsallake sauke zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumominta ba domin naɗa kantomomi. Wannan ya sa na kira ɗaya daga cikin 'yan majalisar jihar, Honorable Shehu Liman, ko ina hankalinsa ya karkata game da wannan lamari?
Su wanda suka karɓi mulki ya kamata sanin cewar sun karɓi mulki ne ta hanyar tsarin mulkin Najeriya da ba da dama a yi zaɓe su hau, kuma za su yi rantsuwa kan cewa za su kare kundin tsarin mulkin Najeriya. Kuma kundin tsarin mulkin Najeriya sashe na 7, ƙaramin sashe na 1 shi tabbatar da cewa lalle ne a tabbatar da zaɓaɓɓun wakilai da masu mulki a kan hukumomi. Sannan wannan tsarin mulki na Najeriya a sashe na 197 shi tabbatar da kahuwar a hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha, domin tabbatar da cewa an yi zaɓe kenan a kowace ƙaramar hukuma a Najeriya. Don haka zuwan sababbin gwamnoni kuma suka karɓa a hannun wanda yake jirgin da ba tasu ba, kuma ake da ciyamomi wanda ba sa tare da jirgin da ta samu sabon mulki. Ita wannan sabuwar gwamnati ba ta da hurumi da cewa za ta rushe waɗannan zaɓaɓɓu, domin kundin tsarin mulki shi ba su hurumi, shi ba su dama har aka zaɓe su, kuma aka ba su wato ɗauni na shekara biyu wani wurin shekara uku. Idan har ba su gama wannan ɗaunin ba, to gwamna mai zuwa baya da ba inda yake da doka za ta ba shi dama zai rushe waɗannan zaɓu a mataki na kansuloli da kuma wato shugabannin ƙaramin hukumomi.
To wani rubu abinda wasu mutane kuma ke cewa ai shi ne yawancin zaɓukan da ake kamar na jeka na yi ka ne wanda gwamna ke so ne yake zama zaɓaɓɓen, wanda kuma gwamna bai so ko da mutane na son shi bai zama. Kana gani akwai bambanci idan masu zuwa sun sauke waɗanda suka tarar zaɓaɓɓu suka naɗa waɗanda suke so a matsayin kantomomi?
To ai magana shi ne magana ta ake nan ta doka, ba magana son zuciya ba. Shi ne kundin tsarin mulki ya ce shi wanda zai hau zaɓa su aka yi, su ma wanda zai tarar zaɓa su aka yi. Kuma dokar da ta ba dama hukumar zaɓe ta Najeriya ya zama kanta ta yi zaɓe a zaɓe shi, wacce tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama a yi wannan. Tsarin mulkin shi ba da wannan damar cewar hukumar zaɓe ta jiha ta gudanar da zaɓe a mataki na ƙarin hukumi a jiha. Da haka shi da zai zo ya soke waɗannan me yake yi, shin ba san zuciyarsa ba ce ne na wanda yake so? Kuma in waɗancan sun yi abin da suke so ta hurumin tsarin mulki, shi kuma a kan me zai ɗora san zuciyar tasa? Akwai inda zai ɗora wannan san zuciyar tasa ta wajen rushe su waɗannan zaɓu? Amsa ita ce babu.
To Honorable Shehu Liman ya ce tsarin doka bai ba su dama ba. Shin mai tsarin doka ya ce game da gwamna ya sauke shugaban ƙaramar hukuma ya naɗa kantoma? Mustapha Nasir Batsari, wakilinmu a jihar Niger, ya tambayar mana lauya barista Alhaji Dallami Uji.
Kuma da mutum ya duba kundin tsarin Najeriya sashe na bakwai, ya zayyana cewa yanda za a gudanar da ayyukan yau da kullum a ƙananan hukumomi ta zama ta hanyar demokradiyya. Duk wanda aka zaɓa a matsayin shi na chairman kamata ya yi ayyukansa yanda kundin tsari ta zayyana. To za ka ga cewa ɗan matsalar da akan samu, wani matsalolin da akan samu su ne cewa majalisun jihohi suke da hurumin zayyana shekaru nawa ne shi ciyaman zai zauna. To za ka ga akwai wasu jihohi sai ga a ce shekaru biyu ko shekara biyu ko kuma a ce shekaru uku. To za ka ga idan shi gwamna ya so cewa ya rusa su, sai ya kai roƙo majalisan jiha sai ce a rusa su, sannan sai a sa kantamomi. To za ka ga wannan domin kundin tsari ta ba jihohi abin wannan hurumin cewa ana iya zuwa majalisa, shi yasa wasu gwamnoni suke amfani da wannan daman suke yanda suka ga dama. A hukumance wannan bai daidai.
Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman Dr. Abati Bako, barista Alhaji Dallami Ushishi, Honorable Shehu Liman da kuma wakilin Mustapha Nasir Batsari, sai Cuba Hero Diodone da ya daidaita sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa mu haɗu wani satin cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Tun a watan Fabrairun wannan shekara ne shugaban ƙasar Burundi Pierre Nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar neman shugabancin ƙasar a zaben da za a yi a watan Yuni mai zuwa a ƙarƙashin jam'iyyarsa ta CNDD-FDD. Sai dai yanzu haka wannan buri nasa na fuskantar ƙalubale daga ɓangaren 'yan adawa, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a ranar 26 ga watan Afrilu. A bangaren shugaba Nkurunziza, hujjarsa ta sake neman yin tazarce a wa'adi na uku. Ita ce a wa'adinsa na farko 'yan majalisu ne suka zaɓe shi a shekarar 2005, wanda hakan ya sa yake ganin wannan wa'adin baya cikin mulkin da masu zaɓe suka kaɗa ƙuri'a. To sai dai bangaren 'yan adawa sun ce hakan ya saɓawa kundin tsarin mulkin ƙasar da shirin zaman lafiyar nan na Arusha, wanda ya bada damar kowane shugaban ƙasa ya yi wa'adi biyu na shekaru 5-5. Wannan kundin tsarin mulki an samar da shi ne a shekarar 2005 bayan wasu shekaru da aka kwashe ana yakin basasa wanda ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. Yanzu haka wannan buri na shugaba Nkurunziza mai shekaru 55 ya haifar da bore a ƙasar, lamarin da wasu ke ganin ka iya mai da ƙasar cikin sabon yakin basasa. Na tambayi Malam Abdulkadir Tukur, malami a sashen koyar da ilimin kimiyyar siyasa a Jami'ar Jihar Kaduna da ke Najeriya, yadda yake kallon wannan takaddama.
Kaga ai a cikin suna raɓe-raɓen cewa ai shekara 5 na farko da yayi wai kusan ai majalisar dokoki ne ta nada shi to kage dai wannan kawai renin wayo ne da kuma yunkurin tsara maida kasar Burundi ta koma fagen daga na kashe-kashe mara fa'ida da aka dinga yi shekarun baya saboda haka ba wani mamaki idan kotu a kasa irin Burundi wanda har yau demokradiya ba ta riga ta samu gurbin zama ba ba abin mamaki bane ba wannan wani al'amari ne dama ba dan shi Nkurunziza kowa ya san cewa mutum ne wanda yake da mai kama kariya kuma wannan ita ce dabi'ar dama shugabanni na Afirka musamman waɗanda ba su da halacci wajen shugabanci
wannan takaddama a yanzu haka ta laƙumi rayukan sama da mutane 12 a lokacin da masu adawa da wannan yunkurin neman wa'adi a karo na uku suka yi zanga-zanga a Bujumbura babban birnin kasar bayan an rangama da suka yi da jami'an tsaro A dai farkon wannan makon ne kotun kullun tsarin mulkin kasar ta Burundi ta bayyana cewa shugaba Nkurunziza zai iya tsayawa takara a zabe mai zuwa domin a wadinsa na farko ƴan majalisun dokokin kasar ne suka zabe shi sai dai a cewar barista Awal Abdullahi wanda ke fashin baki kan siyasar kasashen nahiyar Afirka matsayin da kotun ta dauka ya sabawa kullun tsarin mulkin kasar
to gaskiyar al'amari ne shine cewa wato su wannan kotun su ma sun wannan abu ne wato da ya sabawa kullun tsarin mulkin kasa domin kaga yanzu ai shi mataimakin shugaban wannan kotu ta wannan kasa ya gudu ya bar garin sauran kuma alƙali na wannan kotun sun ce abinda aka yi bai dace ba menene rashin dacewarsa suka ce bai kamata a rantsar da mutum so uku a bisa tsarin kundin mulkin kasar su ba domin su sabanin Najeriya suna yin mulki ne na shekara 5 sau biyu kawai to shi yayi from 2005 zuwa 2010 daga 2010 kuma zuwa 2015 to kaga ya gama kenan
Yunkurin neman wa'adi na uku a nahiyar Afirka abu ne da kusan za a iya cewa ya zama ruwan dare domin a kasashe irin su Najeriya an ga alamun da wasu suka ce tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo ya yi yunkurin zarcewa a karo na uku a Zambia Frederick Chiluba ma ya yi irin wannan yunkuri sannan a Malawi ma Bikili Muluzi ya kutanta yin hakan baya ga haka akwai shugabanni da yawa a nahiyar Afirka da suka dade suna mulkar kasashen su na tsawon wani lokaci kamar irin su Zimbabwe da Sudan Malam Tukurdai ya ce irin ta'asar da suka yi na daga cikin dalilan da ya sa shugabannin ke son zama a kan karagar mulki.
Wato wannan maitan kasancewa a cigaba da mulki ya gina a bisa ta'asar da suke aikata a lokacin da suke mulki ne. Idan misali muka ga kamar misali Umar Hassan Albashir da ka ba da misali na Sudan kowa ya san cewa mutum ne wanda yake shugaba ne mai kama kariya, shugaba ne da ya yi amfani da wata inuwa ya samu nasarar rike madafan iko. Da ya hawo ya zama to ya ginu ya rusa waɗanda suka bashi wannan inuwar lokacin da ya samu mulkin sannan kuma yanzu ya zama to cewa duk wani mai gari shi yana son ya ga bayan shi
to shi ma barista Awal Abdullahi ya bada nashi dalilin wanda yasa yake ganin shugabannin Afirka ke son zama a kan karagar mulki
to abu na farko din wato su shugabannin kasashen Afirka musamman bakaken fata yawanci ba suna shiga da nufin taimakon al'umma bane suna shiga ne da burin wato azurta kawunan su saboda haka idan sun shiga suka samu daula to za su ga suna da wato yana musu matukar wahala su fita daga cikin wannan daula amma in ba haka ba duk lokacin da aka baka kai zango biyu na shekara hudu ko shekara 5 duk abin da zaka iya yi wa kasar ka ya kamata a ce ka yi idan kuma ka gama wannan to akwai wasu mutanen da kai ma ya kamata ka kauce ka ba su ma su hawo don su nuna irin tasu bayyantar da kuma irin wato hikimar da Allah ya musu
to game da mafita kan wannan rikici ga abin da Malam Tukuri ce
na kira ga Nkurunziza da ya daka nan bakar aniya ta zarce to ina ganin idan aka samu hadin kai daga kasashen da suke da tasiri a abin da ke gudana a kasar Burundi za a iya juya mai baya kuma za a iya nuna mai cewa duk fitin da ya kunna shi kadai za ta cinye kuma ba za a bar wasu yan daba su zo su yi ma jama'a ake son kiyashi da aka saba yi ko kuma da kamar irin abin da ya faru shekaru wajen 21 da ya wuce ba dole sai kasashen duniya daga nan Afirka musamman da kasashe misali yan baromu musamman daidaikun da suke da halacci su rika fitowa fili suna bayyana ma shugabannin Afirka yan kama kariya yan mutu karaba cewa dole kawai a kawo karshen bata ma kasar Afirka suna da lalata martabar nahiyar Afirka a siyasar duniya
to yanzu haka dai wakilin majalisar dinkin duniya na musamman da ke kula da kasashen yankin da Burundi take wanda aka fi sani da Great Lakes wato Said Jinnit ya nuna damuwa kan wannan takaddama siyasa da ke faruwa a kasar ta Burundi
Les violences auxquelles ont assisté, on assiste depuis quelques jours dans certains quartiers de Bujumbura, suscitent beaucoup d'inquiétude et d'appréhension au Burundi, dans la région.
Ya ce irin tashin hankalin da muke gani a 'yan kwanakin nan a wasu sassan Bujumbura na haifar da damuwa matuƙa a ƙasar ta Burundi da ma ƙasashen da ke yankin. Bayan shekaru da dama da aka kwashe cikin kwanciyar hankali, babu wanda yake so ya ga an samu rarrabuwar kawuna da tashin hankali. Zade a gudanar da zaben ne na Burundi a ranar 26 ga watan Yuni. Yanzu ya rage ne a ga yadda lamarin zai kaya a wannan dambawar siyasa, yayin da shugaba Nkurunziza ya jajirce sai ya tsaya takara. A bangare guda kuma masu zanga-zanga ke cewa ba za su amince da hakan ba.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya.
To madalla, hukumar lafiya ta duniya wadda da turanci ake kira World Health Organization ta bayyana cewa ƙasar Liberia ba ta da sauran cutar Ebola. Hukumar ta bayyana haka ne bayan da ƙasar ta Liberia ta kwashe kwanaki 42 ba ta da bayyana wani mutum ɗaya ɗauke da wannan cutar ba, wanda hakan yana nufin kwanakin sun ninka sau biyu da ake gane mutum na ɗauke da cutar. Sai dai har yanzu akwai sauran wasu ƙasashen yammacin Afirka da ke da sauran gugubin wannan cutar. Misali, makwabtar Liberia ɗin, wato Sale da Gini, wanda ko satin da ta shige sai da aka samu wasu mutum tara daga waɗannan ƙasashen ɗauke da wannan cutar. Aƙalla mutane kusan 36 ne suka mutu yayin da harsunoni 40 suka arce a sakamakon fasa wani gidan yari da aka yi jiya Asabar a babban birnin ƙasar Iraki, wato Bagdaza. Ministan cikin gida na ƙasar ya ce 'yan sanda 6 ne da 'yan gidan yarin su 30 aka kashe sakamakon zanga-zangan da aka yi a gidan yarin Kalis. Sai dai kuma wasu jami'ai sun ce adadin ya fi nan, domin su sun ce cewa suka yi 'yan sanda 12 ne aka kashe, kana 'yan harsunoko sun kai su 50. Jami'an suka ce fadan ya samo asali ne tsakanin su kansu 'yan gidan yarin, amma da jami'an tsaro suka yi kokarin shiga tsakani sai suka koma ta kansu tare da kwace musu makamansu. Kungiyar ISIL ta ce ita ce ke da alhakin haddasa wannan tashin-tashina, kuma suka ba da dalilinsu a shafin su ta duniyar gizo. Kungiyar ta ce hawa kuma ta dana bumabumai a wajen gidan yarin. 'Yan kungiyar ta ISIL dai har su 30 ne cikin waɗanda suka tsere sakamakon wannan tashin hankalin. Jami'an ƙasar suka ce dayawan waɗanda ake tsare da su an tsare su ne sakamakon aikata ayyukan ta'addanci. Jiya Asabar, ƙasar Rasha ta yi gagarumin bikin a zo a gani domin tuna bikin cika shekaru 70 da tuna ranar da suka kira ranar nasara, ranar 9 ga wannan watan na shekarar 1945, ranar da aka yi bikin tuna ranar da tarayyar Soviet ta murƙushe sojojin Nazi wanda ya kawo ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba wa sojojin ƙasashen Amurka, Birtaniya, Faransa da suka taimaka aka fi ƙarfin sojojin na Nazi. Wannan yaƙin dai ƙasar ta Rasha ke walakabi da yaƙin kishin kai. Sai dai manyan jami'an gwamnati daga London, wato Washington, Paris da sauran ƙasashen Turai ba su halarce shi ba. Shugaban ƙasar China Xi Jinping shi ne fitaccen shugaban ƙasa da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon. Sai kuma wasu shugabanni daga Cuba, Zimbabwe da wasu shugabanni 16 daga wasu ƙasashe daban-daban su ne suka halarci bikin. Da rani sauran shugabanni suka bi sahun shugaba Putin wajen ajiye huran kallo a kan kabarin sojojin da suka kwanta dama sakamakon wannan yakin da ya yi dalilin mutuwar miliyoyin sojoji. Sai dai duka ajiya Asabar ne shugaba Putin ya shirya liyafar cin abinci da yamma ga manyan baƙi da suka halarci wannan bikin, cikin sahun farko ko har da shugaban China da na Kazakhstan.
To jama'a, abinda shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya, sai kuma can da hantsin Allah ya saka mu, Sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin na gari na kowa a wannan shirin da zamu gabatar. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Julie Lethes Gresham ita ta da sauti ta bada umarni, ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum, sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.